da haka kuskure ne sallar ta tayi amma tayi sallar ta bar al'aurata a bude tare da dalilin sallar
Allah rubuta nan wannan yace assalamu alaikum malam barka da shan ruwa shi ma yace malam idan liman ya gama karatun tahiyya to ni da nake bin shi sai na karisa karanta tahiyya ta ce ko kuma ko ban karisa ba zan iya sallamewa
idan akwai lokaci bai yi tsawo ba zaka iya karisawa sai ke sallama malamai suka ce kar a samu rata da yawa tsakanin sallaman liman da taka saboda liman annabi ya faɗa hadisin bukhari idan liman ya ce Allahu akbar ku faɗa in yayi rukuyi ku in ya dago ku dago in ya sallama ku ce assalamu alaikum da haka zaka iya karisawa idan ratar ba yawa saboda akwai limamai masu sauri da yawa idan kuma ratar da yawa kai assalamu alaikum babu komai ya dauke ma kuma ya kamata limamai su zama suna kula da haƙƙin sallah su rinka yin ta yadda ya kamata yanzu kaga ko irin karatun fatiha da ake yi a sallar koye sai ga wani limami idan ka bi sai ka dauka anya yana karanta fatiha ko a raka'an nan ta biyu ta uku ko ta hudu wallahi malam ba daidai ba ne liman kana liman kana gaban Allah kana irin wannan gudu haka ina za ka je ya kamata at least ka yi karatu cikin nutsuwa kar ka ɗauka sallar taka ce kai ɗaya kai fa direban tirela ne fa da mutane a ciki ba in ka je ka zunguma ka je ka jefa su arami ai ka kace su da haka kuskure ne abinda limamai suke na gaggawa wajen ruku'i gaggawa wajen sujada gaggawa wajen tahiyya dole ne liman yayi karatu cikin nutsuwa at least ka tabbatar kai kam ka karanta kuma karatu mai kyau kuma kar mutum ya ce sai in sallar bayyana ne zai ta rera karatu yana bada haƙƙin gunna da haƙƙin wane ne amma idan a karatu koyi ne tunda ba a ji Allah ne yake ji bari a wulakanta karatun ai maza maza ai a gama wannan yana nuna rashin ikhlasin limami kuma idan akwai wani limamin da yake wannan ai masa nasiha ce mallam ya kamata a kula mana da sallarmu saboda rayuwa duk wanda Allah ya sa ya zama liman ne wallahi akwai hadari a kansa sosai saboda me sallar mutanen wurin nan gaba ɗaya fa tana gadan bayan ka akwai hadari ka zo kai ta musu ba daidai ba kai yanzu in ka je gaban Allah zaka iya biyan wannan haƙƙin akwai hadari shi yasa kuma su mutane ba kowane masallaci mutum zai je sallah ba sai masallacin da ka gamsu da sallar limami kamar mota in ka je ta sha sai ka yadda da direban ka aminta da motar to haka masallaci ma wanda ka gamsu ya iya sallah yana kula da haƙƙin sallah je ka bi shi komin nisa ka je kai sallah a can na kofar gidanku kuwa ko daga kofar gidanka da shi ne in dai bai iya sallah ba baka gamsu sallar sa tana da kyau ba to kar ka je ka shiga sallah kana bin shi ka je inda kake da kwanciyar hankali in ba ka ba kuma ka gyara shi ko ka sa ya gyara ko ka sa ya mai nasiha shi yasa ba laifi bane dan mutum ga masallaci kusa da gidansa tunda ya ga bai gamsu ba wataƙila limamin baya ruku'i mai kyau baya sujada mai kyau ko bai iya karatu ba ko yana da wani matsala baya yin sallah mai kyau su kuma mamun yan gaggawa ne ayi a gama a tafi to shi kuma yana kula da sallarsa ba laifi bane dan ya tsallaka ya je wani masallaci ya yi sallarsa kamar yadda idan na zo tasha a mota ai zan darje in zaɓi motar da nake so ba wanda ya sai min magana ko to ya sallata ba zan zaɓa ba sai na zaɓi wanda na gamsu ya iya sallah kuma yin haka shine zai sa limaman nan ku su rinka gyara sallah amma mutum yazo yana ta wasa da sallar mutane ba wanda zai mai magana in direba ne ya dauki mota yana ta lale ko yana yawo ya za ku yale shi ne ba za ku yale shi ba so shi ma limami idan yana yin ba daidai ba ai masa nasiha Allah gane da
Allah ya saka da kai
ya kun da kana rarana saboda ka kai
malami wannan shi ma akan sallah din ne malam yace sallar isha'i raka'a hudu ce karatun fatiha da sura a bayyane to malam idan ya samu raka'o'i guda biyu na karshe karatun fatiha da sura zai ko kuma iya fatiha da
duk mutumin da yazo bin sallah ba wahala idan ka zo bin sallah ka mayar da sallar da ka samu da liman ita ce farkon sallar ka kai kaga shi liman karshen tasa ne kai kuma me farko ne zan maimaita duk wanda yazo bin sallah ya mayar da sallar da ya samu da liman ita ce farko shi a wajensa haka idan ka zo ka same shi a isha'i yayi raka'a biyu saura biyu kaga zaka same shi yana karatun fatiha ne zalla ko to sai ka jona masa to kai a wajenka kai a wajenka ka samu raka'a biyu ne da Fatiha da sura, haka zaka dauka, koda kuwa bai yi da surar ba, in ka zo kawai cikawa zaka yi. Kenan cikawa ake yi, ba ramawa ake yi ba. Idan magariba ka sami liman yayi raka'a biyu saura daya, ɗaya ka samu, to zaka mai da wannan ɗayan da ka samu kai ita ce ta farkonka. Kenan idan ka tashi zaka kawo raka'a ɗaya Fatiha da sura a bayyane, sai ka zauna kai zaman tahiya, kaga ka jone ta da ta liman, ba ka aje biyu ba kenan. To in ka tashi sai ka cika to ɗaya Fatiha kadai, karatu a goye, wannan shine daidai. Idan isha'i ne kaga zaka kawo marasa sura kenan, Fatiha kadai, to haka ake yi, wannan shine daidai. Kamar yadda malamai suka yi bayani, Allah ya saka masa alkhairi.
Kai ma Allah ya saka maka da alkhairi. Malam, wannan shi kuma so yake kai jan hankali ko faɗakarwa ga waɗanda suke sana'ar awo, cewa in ka kai misali, wa in ya kai waken shi kamar kwano bakwai, in an auna da babban kwano sai a samu kwano shida ne, amma in ka zo siya kuma sai a auna maka da ƙaramin kwano, don haka mala a jan hankalinsu.
Wannan tauye mudu kenan da Allah ya hana. Wailul lil mutaffifin alladhina idza ta'alu 'ala an-nasi yastawfun amma wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Allah ce ala yadhunnu ulaika annahum mab'usuna li yawmin 'azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil 'alamin. Ga amsar Allah ya ce azaba, bonin azaba, wata wailu, wani kwari ne na azaba a jahannama, kwari mai zaman kansa, sunansa wailu, ya tabbata ga yan arkomi. ‘Yan arkomi masu tauye mudu, jama’a, sana’ar awo tana da haɗari, kamar yadda kuma tana da albarka. Tana da haɗari, ƙwayar gero ɗaya idan ka tauye na wani, wallahi sai ka biya shi a kiyama. In ka shekara 30 kana sana’ar arkomi, kana cutar mutane, kana rage musu ƙwaya ɗaya ta masara, ƙwaya ɗaya ta gero, to ka tara wa kanka bala’in da za a yi layi a bayan karan tashin kiyama, sai ka biya. Allah ya ce azaban nan ta tabbata ga waɗannan mutane, idan su zo auna su sai su zo da ƙaton kwano, in za su auna a ciccika, in zai auna a wajenka da ƙaton kwano zai cika ya cika ya cika, ko ya zo da ƙaton buhu, amma in zai aunar sai ya zo da ƙaramin kwano. Gashi ya sa ribar, ya ɗora kuɗinsa, kuma ya zo da ƙaramin kwano sai ya auna maka, ya cuce ka. Wannan aikin ‘yan wuta ne, haɗari ne, bala’i ne, da masu injin niƙa, masu injin niƙa, masu injin niƙa. Mutum ya zo yana injin niƙa, da gangan ya bar gindin injin niƙansa yana yoyon gari. Duk ranar da ya yi niƙa sai ya tara wajen kwano goma, kwano kaza, har gari suke sayarwa. Kai da kake injin niƙa, ina ka samu gari? Wallahi duk mai injin niƙan da yake tara garin mutane yana sayarwa, wallahi sai ya biya su a kiyama. Kuma Allah zai cire maka albarka a cikin sana'arka. Akwai injin niƙan da gani, da idona na gani, har wani kwano ne da shi a ƙarƙashi, haka ya bar bakin injin niƙa, haka sai ya masa giɓi haka, ha, a yayi haka rabi yana zuba cikin kwananka da kuma ƙarƙashin injin wajen faifayi, haka akwai wani tsumma yana ta tsiyayar da me, iya ta tsiyayar da gari, duka suna ganin ba wani abu bane, wallahi za ku yi bayani. To da kakar mutum ya bari sana'arsa ta rufin asiri, ya je ya gayyato wa kansa jahannama a gidansa, ya gayyato wa kansa bala'i. Kuma ya kamata gwamnati ta fitar da doka guda ɗaya, shin waye zai riƙe dusa, in sayo masarata, in biya ka kuɗin niƙa, kuma ka cire dusar ka tafi da ita, dusa kuma yanzu ta zama kuɗi, ta zama kuɗi, a tsananta maka a kan kuɗin niƙa, a tsananta maka a kuɗin surfe, kuma a ɗebe dusar ka a tafi da ita, sannan kuma a zo a yi maka niƙan garinka kuma ya tafi. sanawoyin nan namu fa akwai gyara. Da haka ku rinka tambayan malamai, akwai mai injin nikan da aka zo ana neman dusa za a sayar, ya sayar da dusa ya ce to muna da gari kuma. Kuma bari ku ga wani abu guda, duk wani injin nika idan an gama injin, an gama nika ana kwance shi, musamman masu katon kan nan, to akwai wani gari a cikin karfin mai zaman kansa, sai ya samu kwano guda fa na tuwonsa na dare. Haka ne ko ba haka bane? To ku gyara. To yaya mutum zai yi? Sai ya zama kana da wani naka garin na musamman a gefe, wanda duk izuba in kai wa mutum nika sai ka ɗebo a hannu sai ka daɗa ƙara masa ka zuba a ciki. Haka ake yi. Akwai wani mai injin da naga haka yake, yana da wani garin a gefe. Idan ya zuba ya zuba, tunda ya san injinsa yana yoyo, in ya zo zai zuba maka na ƙarshe, in za a juya sai ɗebo a ciki wannan sai ya zuba maka, ma'ana abin da ya zube ya maida maka. Shikenan. Ku ji tsoron Allah ku gyara, ya ku masu awo da wata ɗabi'a da ake yi. Buna fa sai a je Bature ɗan China ya buga buhu, normal buhu. Kowane buhu fa yana da kejinsa. Keji nauyinsa, how many cage kaza. Insha Allah malam masu harkar buhun nan idan suka zo sai su samu drum drum, sai su zuba buhun nan sai su tafasa su. Idan ya tafasa sai inda yana da faɗi haka sai motsi. Idan da zai ɗauki kwano 80 sai ya ɗauki kwano 70-70 da wani abu. Kisa dubbuhun gero ko dubbuhun masara ko dubbuhun shinkafa, idan ka zo auna su za ka ga wani ya hau wani ya yi ƙasa. Kuma ka sayar masa da sunan buhu guda, wallahi duk mutumin da ya sayar wa wani kuɗin buhu guda ya lale kuɗi ya baka, ya je gida aka rasa ƙwaya ɗaya, wallahi sai ka biya shi ƙwaya, ba wai kwano ɗaya ba, ƙwaya. Yanzu sai mutum ya je ƙauye ya sayo buhunan shinkafa a cike a cike a cike, shi kuma sai ya zo ya nasa zubin, kuma a biya a matsayin kuɗin buhu. Da gwamnati za ta rinka zuwa da sikeli a kasuwannin buhun nan, da ya fi a yi wani sikeli da zai nuna iya nauyin masara kilo kaza ne, iya nauyin gero kilo kaza ne, duk wanda ya kawo buhunsa a ɗora shi a kai, a ga nauyin ya kai ko bai kai ba, in ya kai a biya kuɗi, idan bai kai ba shugaban kasuwa ya ce cika ta buhunka. A yi masa haka, shi ya fi masa alheri a kan ya je lahira ya tsaya a gosulo. Dun na ga jikinku ya sanyi, ba ku ji daɗin karatun nan ba yau kam. Allah ya ba ku haƙuri. Ku yi haƙuri, ni ba ko ne, wallahi na kusa tafiya. Allah ya ba da nasara. Kai ka je ka karanta wannan tambayoyi, wallahi ni ba ni na faɗa ba, kai ka je ka karanta. Yawwa. Allah ya rufa asiri. Allah ya ba masu nuna haƙuri da ƴan arkomi da masu injini.
Allah ya saka malam da alkhairi. Abu na ƙarshe, ga wani ɗan uwa yake cewa malam ga naira 1,000 a yi mani addu'a ina neman aiki. Wannan kuma yace mahaifinmu ne bashi da lafiya, ga naira 200 a taimaka mana da addu'a Allah ya bashi lafiya. Wannan kuma tace a taya ni da addu'a, yarana sun shiga wani mummunan hali, ina fatan Allah ya fidda su. Na ƙarshe yake cewa malam a taimaka mana da addu'a saboda ina fama da farfadiya, ma'ana ina fama da farfadiya, kuma yace kanishi ya fara yan dauke dauke, dan Allah ya taimaka musu da addu'a. Allah ya yi mana damuwa gaba daya.
Duk wanda suka rubuta wannan takardu da wanda suka ba da sadaka a masallaci da wanda basu bayar ba, ya Ubangiji duka ka biya wa kowa bukatar sa. Allah mu ma da bamu rubuto muka yi bayani ba, duk wanda yake da bukata ko larura a gurin nan, Allah dan albarkacin wannan wata mai alfarma, Allah mu ka biya mai bukatar sa. Allah ka yafi mana kurakuranmu. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka almasir. Rabbana la taj'alna fitnatan lilqawmi adh-dhalimin wa najjina bi rahmatika minal qawmil kafirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.